sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da shan ruwa. Na da fatan kuna cikin koshin lafiya. A cikin wannan dare naku na yau Juma'a, daya ga watan Mayu, shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandane tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawo muku a cikin shirin namu. A cikin shirin za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta kammala shiri don ganin an koma bakin aiki a birnin tarayya da wasu jihohi. Kana a nata bangaren, gwamnatin jihar Niger ta dauki wani sabon salo. Idan kuma muka leka jamhuriyar Niger, za ku ji cewar wasu masu fafutukar tabbatar da demokradiyya sun samu yancin kansu. Idan kuma Allah ya ba mu iko, za mu kawo muku labarin wasanni a takaice. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kashedi cewa sama da mutum miliyan 70 da tashin hankali da yaki ya tilasta musu barin gidajensu a fadin duniya suna fuskantar tsananin kuncin rayuwa saboda mummunan tasirin annoban COVID-19. Babu wani yanki na duniya da ya kubuta daga barnar da COVID-19 ta yi wa kiwon lafiya da tattalin arziki. Waɗanda lamarin ya fi shafa sun haɗa ne da mutane da aka tilasta musu barin gidajensu, ciki har da sama da 'yan gudun hijira miliyan 25 waɗanda galibinsu suke zaune a ƙasashe matalauta. Ga misali, hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana samun kira ta tsananin buƙatar taimakon kuɗi daga dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka waɗanda suka daina aiki tun lokacin da aka hana zirga-zirga a cikin watan Maris. Hukumar ta ce sama da 'yan ƙasar Siriya miliyan 5,600 da ke gudun hijira a ƙasashen makwabta da wasu miliyan 6 da suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar Siriya suna buƙatar kuɗi da kiwon lafiya da wasu kayayyaki cikin gaggawa. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya, Andre Mehesik, ya ce akwai adadi mai ɗimbin yawa na 'yan gudun hijira a Lebanon da Misra da Iraki da kuma Jordan da suke fama da rashin abubuwan rayuwa sakamakon annobar. Ya ce lamarin na tilastawa 'yan gudun hijiran tsallake cin abinci, yayin da wasu ke fuskantar barazanar fitar da su daga gidajensu saboda rashin biyan haya. 'Yan rajin kare 'yan jarida sun ce gwamnatin Zimbabwe na ci gaba da kuntatawa 'yan jaridan, duk da alƙawura da shugaba Emmerson Mnangagwa ya yi na sassauta dokokin da ke tarnaƙi ga ayyukan 'yan jaridar. Gwamnati ta ce za ta sauya dokar 'yan jarida da ke shan suka, ko da yake 'yan jaridan sun ce duk da dokar, hukumomin na amfani da kame da tsoratarwa suna hana su gudanar da ayyukansu. An kama Kudzane Musenge a cikin wannan lokaci, yayin da yake kokarin daukar bidiyon 'yan sanda da ke tilastawa jama'a bin dokokin hana zirga-zirga da gwamnati ta kafa domin daƙile coronavirus. 'Yan sanda sun ce Musenge yana daukar su bidiyo ne ba tare da takardar izini na aiki ba. Hukumar kula da 'yan jarida da ke ƙarƙashin gwamnati ta ce katin shekarar 2019 da Musenge ke rike da shi yana aiki ne har zuwa shekarar 2020. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun tabbatar da kama 'yan jarida 15 tun lokacin da ƙasar Zimbabwe ta kafa dokar hana zirga-zirga a ƙarshen watan Maris. Yawancin lokaci 'yan sandan suna zargin 'yan jaridan ne da yin shishige a cikin aikinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a wata hira da yadda BBC cewa bala'i ne ganin shugabannin duniya sun gaza haɗa kai wurin yaƙi da coronavirus ta hanyar da ta dace. Antonio Guterres ya ce kowace ƙasa ta yi wa kanta tsari ne, ƙasashe daban-daban suna tunkaran yaƙin ne huskoki da dama kuma da dabaru mabambanta, kuma hakan ya baiwa cutar daman bazuwa. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya ce lallai an gaza wurin shugabanci a wannan yaƙi da cutar. A don haka ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya su haɗa kai su ƙullo da tsari na bai ɗaya su kawo wa sauran ƙasashe. Majalisar Dinkin Duniya ta ƙiyasta kashi 8% na al'ummar duniya da za su kai kimanin mutum miliyan 500 ne za su faɗa cikin talauci a latilas kafin ƙarshen shekara saboda irin ɓarnar da cutar ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da sakankan cewa annobar coronavirus ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaji a ƙasar China, tunanin da ya saba wa hasashen da ba a saba gani ba, wanda shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ya bayyana wa jama'a sa'o'i ƙalilan da suka wuce.
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. Tun bayan samun bullar annobar COVID-19, hukumomi a Najeriya ke ta daukar matakai daban-daban wajen dakile yaduwar ta. A yanzu haka gwamnatin tarayya ta ce daga ranar Litinin mai zuwa al'amura za su fara komawa daidai a wasu sassan kasar. Wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim, ta aika mana da karin bayani.
Tun bayan umarnin dakatar da aiki da kuma zirga-zirga a jihohin Lagos, Ogun da birnin tarayya Abuja na tsawon mako biyar, sakataren gwamnatin kasar kana shugaban kwamitin katta kwana da ke yaki da cutar coronavirus a Najeriya, Boss Mustapha, ya fitar da sanarwar shugaban kasar kan cewa ma'aikata daga mataki na 14 zuwa sama da wasu ofishoshin gwamnatin tarayya koma bakin aiki a ranar Litinin mai kamawa da nufin rage radadin halin da tattalin arzikin kasar ke ciki. Adamu Alhassan ɗan kasuwa ne a Abuja ya bayyana cewa
wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka zai rage mutane dadi, amma ne talaka yana cikin wahala. Da misali, duk da buɗe gari da sassautawa da aka yi, libra ba zai fice ji labaranci ba, mai provision mai kayan miya, ƙananan ma'aikatan gwamnati daga mataki na 10 zuwa ƙasa suna zaune a gida. Saboda wannan matakin ana buɗe hankali zai rage raɗaɗin
cikin sabbin matakan da aka dauka sun hada da dokar takaita yawon dare da za ta fara aiki daga ranar ta Litinin, inda daga karfe 8 na dare zuwa wayewar gari zai zama kowa ya zauna a gida, matukar ba waɗanda ke kan aiki na musamman ba. Wannan yunkuri ana sa ran zai rage yaduwar cutar ta coronavirus. To sai dai, a cewar Amiru Tukur da ke wakiltar Bakori da mazabar Danja na jihar Katsina, ya ce kamata yayi a ci gaba da yin amfani da dokar hana fita ganin yadda ake samun kari a adadin waɗanda suka kamu da cutar.
Wannan cuta yanzu take kan peak dinta, so fatalities din sun fara hawa sama. Maganar vaccine babu har yanzu, maganar anything da zai sai dai kawai wannan ya fita kaza. Tsakani ga Allah, to my own views, indi da gaske ake wannan abubuwan da aka yi na sati biyu, uku, hudu, ya kamata a ce an yi withstanding din shi, an ci gaba da yin shi na lockdown din nan, har Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu.
Rukayyar Shaibu, ma'aikaciya a nan birnin tarayya, ta ce idan har aka koma aiki ba za a yi fada mai ido ba.
Eh, to a nawa ra'ayi, wannan komawa da aka yi gaskiya a yanzu kam bai kamata a koma ba, saboda gaskiya ba a ci karfin abun ba. Kullum ana samun cases, yau da gobe kullum zaka ji yau an samu cases kaza, kuma duk sharɗan da NCDC ta saka ma mutane take gaya musu yanda za a kare kai, mutane fa ba abin dokan nan.
Ta fannin kiwon lafiya, Dr. Muhammad Raji Muhammad ya bayyana ra'ayinsa.
In har za a bude din, a tabbata gwamnati ta aje irin waɗannan abubuwan gwajin zafin jiki wanda muke kira thermometer, wanda ba ya taba jikin mutum. Haka kuma dole ne a tabbatar akwai irin sabulan wankin hannu, da kuma a tabbata ruwa na gudana yanda za a wanke hannu, ba kawai dai a samu pure water ko wanda za a riga wanke hannu ba. Kuma a tabbata akwai irin su abubuwan sanitizer ko ina da ya dace a cikin ofisoshi, da kuma tabbatar cewa akwai takunkumin baki ko kuma inda mutane suke mu'amala an tabbata akwai wannan rata tsakanin mutane, ya zamanto dai akwai kamar mita wato ko kafa kamar biyu haka.
Duk da cewa cutar coronavirus na ƙara yaduwa a Najeriya, na yi ƙoƙarin jin ta bakin Dr. Aliyu Sani, shugaban da ke sa ido kan ayyukan yaƙi da cutar a ƙasar, kan irin shirin da gwamnati ta yi don kare ma'aikatanta daga kamuwa da cutar coronavirus. Sai dai haƙata ba ta cimma ruwa ba. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim, VOA Hausa.
Ita kuwa gwamnatin jihar Niger, sabuwar dokar tilasta amfani da safar rufe fuska ta kakaba, wanda take ganin ta haka za iya dakile yaduwar cutar. Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya hada muna.
A yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da ƙara yaduwa a Najeriya, hukumomi a matakai daban-daban na ci gaba da ƙara ɗaukar matakan hana yaduwar cutar a tsakanin jama'a. A jihar Niger da ke arewacin Najeriya, bayan share kimanin makonni 5 ana zaman kulle a sakamakon sanya dokar hana fita da gwamnatin jihar ta yi don hana yaduwar cutar ta corona. A yanzu kuma gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da dokar sanya takunkumin rufe baki da hanci dole kamar yadda gwamnatin jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana.
Mun dauki wannan mataki saboda mu rage yaduwar wannan cuta. Ya zama wajibi, ya zama dole, ya zama tilas. Saboda haka in ka sa wannan takunkumi koda kai kana da shi ba za ka ba wani ba. So abin da muke nufi kenan ya zama na da haka za mu dinga rage yawan yaduwar cutar.
Wasu daga cikin al'ummar jihar Niger sun bayyana ra'ayinsu akan sanya wannan doka ta sanya takunkumi dole.
Sunana Nuruddin Isiyaku Daza. To ni na ganin abin da gwamnati ta yi abin ayaba ne domin abu ne wanda za a ce muke mu dan dakile yaduwar wannan cuta.
Sunana Malam Abdullahi. Daga nan Mina abin da yana da amfani sosai.
Amma gashi baka samu.
To ai ni ma ina da ita so
mare dokar ta yi muku.
Eh insha Allah doka ta yi kuma gwamnati ta.
Duk da yake dai hukumomi a jihar Niger sun ce sun kama mutane 596 kuma har an hukunta 504 a sakamakon karya dokokin zama gida dole. Kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce jama'a sun fara fahimtar matakin gwamnatin.
An gamsu gaskiya domin mutane yanzu sun gane cewa wannan abun nan da ake don su ne.
A can jihar Kogi kuwa gwamnatin jihar ce ta samar da cibiyoyi guda uku domin ajiye waɗanda aka samu da cutar ta corona. Duk da yake har ya zuwa yanzu ba a samu labarin bullar cutar ba a jihar Kogi. To amma jama'a na ci gaba da harkokinsu na yau da kullum saboda rashin sanya dokar hana zirga-zirgar kamar yadda wannan mazauni garin Lakwaja ya shaida min ta wayar salula.
Sunana Ahmed Wani dan Asabi Lakwaja. Na harkokin su ko wani zirga-zirgar shi kuma yadda ya kamata al'amura na tafiya daidai wadida.
To sai dai labarin ya sha bamban a makwabciya jihar Kwara domin kuwa a yanzu haka an shiga makonni na 5 kenan ana zaman kullan a sakamakon dokar hana fita da gwamnatin jihar Kwaran ta kakaba domin hana yaduwar cutar ta corona. Kamar yadda wannan mazaunin garin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwaran ya shaida min ta wayar salula.
Sunana Ahmad Muhammad Jajere wanda ke zaune a nan Ilorin. Yau Juma'a ta shida kenan a Ilorin babu sallar Juma'a kuma kamsu salawatin ma an rufe tarawihi babu sai dai da wasu mutane a baranda mutum 5 mutum 10 kuma kamar a sace ake.
Gwamnatocin Kwara da Niger dai sun ce sun tsaurara dokokin ne. Kasancewar ana ratsa jihohin domin zuwa kudu ko kuma arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Daga jihar Niger sai jamhuriyar Niger inda aka ba da belin wasu masu rajin tabbatar da demokradiyya bayan zaman gidan kurkuku da suka yi na tsawon makonni. Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Musa Cangari na Alternative Espacito yayinda shugaban ƴan kasuwa Alhaji Sani Shekarau da wani matashin dan gwagwarmaya Habibu Sumaila ne kotu a zamanta na yammacin jiya ta bada belin su bayan shafa wata guda da rabi a gidan maza saboda zargin su da hannu a tarzomar da ta haddasa wata gobarar da ta yi sanadin mutuwar mutane uku a birnin Yamai. Ga abinda Musa Cangari ke cewa jim kadan bayan da ya dawo gida.
To na harko sai in yi ma Allah godiya da duka abokai wanda suka yi gwagwarmaya domin a samu hutuwanmu ko da yake mu uku ne muka huto sauran hayayu suna cikin gidan kasu. Kenan sai mu ma Allah godiya sai kuma mu ma jama'anmu duk na nan cikin gida da na waje duka mu yi musu godiya. To wannan kamun da aka mana babu wata hujja na aka mana ba mu yi wani laifi ba. Amfani da muka so mu yi da daman da dokokin kasanmu da dokokin duniya ma gaba daya sun ba mu daman mu yi shi. Kuma abin da muka so mu yi abu ne kalilan cikin abubuwan da ya kamata a ce ƴan kasan Niger sun yi na su hoto su yi Allah waddai da mutanen da suke so su mai da halin yaki kasuwanci suna nan suna handamin dukiyan kasa. Cewa aka yi muso mai zanga-zanga da aka hana haliko ba su taba hudu wata takarda na sun hana ba kuma suka ce ai mu an hada baki da mu an kashe wadansu mutane.
Yanzu haka wasu jami'an fafutuka uku waɗanda suka hada da Munkaila Halidu, Mudi Musa da Michael Zodi na can kulle a gidan Kaso kafin zuwa ranar da ake sa ran gurfanar da su a gaban alkali, wato ranar Litinin 4 ga watan nan na Mayu, inji Alhaji Nuhu Muhammadu Arzuka, ɗaya daga cikin ƴan rajin kare demokradiyya a Niger.
Muna kokuwa mu Niger don a samu shari'a ingantatta, a samu mashara'anta ingantatta, alƙallan shari'a nagartattu masu aiki tsakaninsu da Allah, tsakaninsu da doka. Tunda cikin kundin tsarin mulki na ƙasa an kwatanta shari'a ana yin ta da sunan al'umma ƙasa, ba da sunan wani ba. Muna jiran mu gani wannan ta'asa da an kai minister de la defense, duk wanda ke ciki daidai lehin da an nashi a ce an dauki matakan hukunta shi akan yadda ya kamata a ce an yi.
Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren gwamnati, to amma tun a washegarin kama waɗannan ƴan farar hula, hukumomi suka bayyana matakin a matsayin wani abin da doka ta tanadi ga dukkan wanda ya taka doka. Yayin da ɗaya bangare gwamnati ta bada sanarwar damƙar rahoton binciken na ma'aikatar tsaro a ofishin alkali mai tuhuma, abinda ke nufin ta bada kai a gurfanar da masu hannu a wannan kazamar wawura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa maso yamma, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya hada.
Lamari mafi daukar hankali a Arewa maso yamma shine wani faifan bidiyo da waɗanda aka killace a Kano don cutar coronavirus suka dauka da kansu da nuna lafiyarsu kalau suke, har ma da mai na dar faifan ke cewa shi dai an ma ji masa ciwo ne a hanci wajen gwajin. Wannan ka iya jefa wasu wasi a zukatan mutanen da ke daukar labarin corona shaci faɗi ko wata hanya ta neman kuɗi ido rufe. Ana kan wannan sai ga labarin yawan mutuwar mutane a Kano don yawan zuwa makabarta don binne marigaya da ake yi da aka yayata tsanantar cutar coronavirus ne.
It's part of the fake news. Of course there is death, but there is no unusual death rate in Kano.
Tuni dai gwamna Abdullahi Umar Ganduja zantawa da NTA ya ce labarin ba gaskiya ba ne, wato ma'ana ba ta'azzarar corona ta jawo mutuwar ba. Mai sharhi kan lamuran cutuka masu yaduwa Farfesa Usman Yusuf ya kalli bidiyon waɗanda aka killacen, inda ya ce sun yi gaggawa.
Akwai wani bidiyo na yara suna kwallo a Kano a filin kwallo a cikin anguwa suna kwallo. Akwai shi bidiyo ranar ka gan shi. So irin wayannan is just like that, wato ganganci ne da babban hatsari. A gane sai ce wargila yaran nan zan ce musu eh yara ne, amma waɗannan masu maganan nan ai ba yara ba ne ko maganar da suke yi ko yana gwada ma jama'a cewa ma wannan cutar ba ma gaskiya ba ce.
Su dai sun ce kawai ma lafiyarsu kalau, har ɗaya ya yi korafin cewa an zo an tsokale masa hanci an ji masa ciwo kenan.
Kwarai-kwarai. What I'm saying is that in kana yanzu ba muna da magana da kai ba, in ana suspecting ɗin kana da abin nan, in aka ɗauki swab a hancinka kana iya zama positive, lafiyar kalau lafiyar gaggarau. Abin da ya sa aka je ka wurin ana jira jikinka garkuwar jikinka ta magance wurin nan, yadda Nasiru El-Rufai da gwamnan Bauchi ka gane suka killace kansu har jikinsu ya yaƙi wannan cutar. Ka gane? Dama mun sani 80 zuwa 90 bisa 100 na jama'a masu ƙarfin jikinsu ba su da cututtuka suna iya share wannan cutar, amma idan suna da shi a jikinsu hatsari ne ga wasu. Shi yasa ko gidanka kake kana da wannan cutar za ka ga ko gwamnonin da suka zauna a gidansu sun killace kansu, iyalinsu ma ba su zuwa kusa da su, abinci za a aje masu a waje har lokaci jikinsu haƙurin sati 4 suka yi jikinsu ya yaƙi wannan cutar, sai a bincika ga sun kashe wannan cutar sai su fito. Amma ba wani magani aka ba su, jikinsu ne, amma ba kowa yake da wannan ƙarfin a jiki ba. Ko komin ƙarfin a jikinka in kana da cutar hatsari ne kai ga wani don kana yaɗa ta, ko baka gwada komi ba, shi ake kira asymptomatic. Saboda haka kowaye ga shugabanni ma suna da an gansu positive sun gwada wannan cutar, an aje su a wuri. Shugaban Canada ba yi ba, ba an aje shi a wuri ba. Shugaban Ingila ba an aje shi a wuri ba, har suka share wannan cutar da kansu ko?
Yawwa.
Amma wai ka zo kana cewa wai kai wallahi ni ban da komi ban ji komi, wannan ƙarya ne, wannan menene, wannan menene, wannan sakarci ne kawai, sakarci ne kuma bai kamata ana wannan ba.
Amma dokta, yanayin yadda ake aje irin masu waɗanda aka samu da wannan ciwo a waje ɗaya su suna hulɗa tare daidai ne haka ya kamata ana yi?
Eh, tare da sunan wato in kuna da cutar tare ba za ka ba wani za ka ba ko wani za ka ƙara ma a'a iyalinka ne dai da wasu waɗanda ba su da shi bai kamata su shigo wurin ba ko amma duk in kuna da shi aka zauna wuri ɗaya to za ku ba wani ne duka kuna da shi already wanda daidai da shi ne in ya shigo wurin ya Allah ma'aikaci ne ya aika ya Allah wani daga waje ne dan uwanka ne ko waye kana da hatsari kan shi zaka iya bashi shi yasa ake cewa ba a san mutane su shigo baka ganin na Lagos har kwalla suke in kaga tantin na Lagos da aka aje su har kwalla suke a ciki har suka ya jikin sai yake wannan cutar suka to saboda haka rashin sani ne rashin ilimi abun kuma aiki na kenan aikin ka kenan da yi ma mutane bayani cewa wai dan kana jin karfin jikinka kana da wannan cuta a hancinka a jikinka wai ba ya ce ba wai kai ba za ka iya rashin lafiya ba kuma ba za ka zama hatsari ga wani ba akwai wani dalili ka san dalili wato trust shi ne ake kira yadda ko trust between leadership da jama'a has deteriorated wanda jama'a ba su yadda da abin da hukuma take ce musu ba saboda haka hukuma hakkinta ne ta yi ma jama'a bayani hakkinta ne ta yi ma jama'a adalci ta yi ma jama'a bayani muddin jama'a ba su yadda da hukuma ba duk abin da hukuma suka ce sai su ce a ƙarya ne fata za a yi kaza kaza abin da ke kawo wayannan abubuwan kenan da wannan da zuwa a yi kwallon nan zuwa a yi kwallon nan jiya na yi wani bidiyo is truly lack of leadership daga gida parent daga kuma hukuma anguwa da gari kaman babu hukuma kaman babu magabata kaman babu iyaye yara su fito suna wasan nan su dauki wannan cutar su koma lungu su barbada mu tsofaffin mu iyaye mu da kakannin mu su mutu ka gane ko babban hatsari daga ina kake Nasiru daga ina ne garin ku
Gombe
yawa babban hatsari Nasiru ina son ka zauna kai tunai yau duka a lungunan mu suwa ke zaune tsofaffi ne in kana da iyaye ko kakanni su ne zaune wurin ko kuma yaran mu shaye-shaye komin shaye-shayen su ko iyayen su ko baban su da mahaifin sun kore su daga gida in suna da kakan su gidan kakan su za su je ko ta ba su abinci ta ce su kwanta ma a keso a zaure ko amma ita za ta ba su abinci kuma komin iskancin su in suka shigo anguwar za su danna su to yau a ce su ne shigihunmu a arewa tsofaffin nan yau a ce ba mu da tsofaffi a lungunan arewa yaran nan road block za su yi ko kai baka iya zuwa garin
a Sokoto kuma gwamna Aminu Tambuwal ya gargadi waɗanda suke niyyar watsi da dokar dakatar da taro a wajajen ibada
wani malami ya ce sai ya yi tafsiri ko sai ya yi tarawih to yana kira ga kowane malami na da kai ne kan a kawo yau na san malamai da yawa suna hawan mumbari su suna faɗin ra'ayinsu game da abin da gwamnati ke yi akwai wani malami ma da ya samu labari ya hawo mumbari ya ce ni kafin zaɓe yi mashi shari'a ne kuma billahi lillahi la ilaha ba ta ƙasar shari'a ba ta rayuwa amma ban ce a je a kama shi ba ni bashi da Allah akwai yaya masu ran social media suna ɓaci na ban taɓa cewa a kama kowa ba kuma ban da ni in ce a kama kowa amma wannan dokar duk wanda ya ce ba zai bi ta ba wallahi sai da ƙarin burkari to kai na kira ga wani ba Allah kowaye ya gama kai shi ya girma al'umma sakwato ji to san man bai magoya baya ne wani ba su fahimci abin da yake ciki da shi na cewa yana son ya ɗora su ga gurgun shawara ya ji tsoron Allah kuma musamman ya kauce ma wannan abin da ake ganin zai zama mun magana in bai yi baya abin da aka ran shi to mu ko da mu shi na to ga magana ta birki ko birki ma ba sa ba ma birki kin da shi da mun wuce da shi
annobar coronavirus ta zama babbar barazana mai kawo muhawara mai zafi tsakanin jama'a mazauna majalisa daya ko ma masu bin akida daya ko kabila daya har ma ya kai wani ya rika gani wani a matsayin bagidaji mai tsaurin ra'ayi marar ɗaukar kaddara da sauransu. Nasira da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Game da tambayin da kai mu akan shi kamaru za su samu kuma daman hada wannan gasa na shan
a lokaci na gaba. Eh, Malam Awal Garba, zan iya ce maka abu ne mai muhimmanci kuma mai wuya a wannan lokacin da muke fiskantan wannan rashin lafiya ko kuma da zamu ce annoban da ya gama duk duniya. She mu ce a wannan lokacin Kamaru zai wuya ta hada. Farko ka san kasan FIFA ta tsayar da duk wani activities ta haka ma CAF kuma kasan Kamaru su ma sun tsayar da wani duk activities wanda ya gani kallon kafa. She mu ce zai wuya. Zai wuya na farko saboda ba mu san lokacin da shi wannan annoban zai tsaya ba. Na biyu kuma matsalan da Kamaru za ta samu shine na yanayi ka san a lokacin watan June ko kuma July lokaci ne da ake tsananin ruwa a kasan Kamaru. Zai wuya a wannan lokacin a ce za a hada wannan gasa. To kaga in muka dauki wannan shi cutan da kuma yanayi na lokacin watan June ko July, she mu ce zai wuya CAF ta sake ba wa Kamaru daman hada wannan gasan.
Yanzu kuma sai mu kawo muku nasihar azumi albarkacin wannan wata na Ramadana.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Dan uwanku Tamim Yusuf, me ake cewa zikiri, yaya ake yin sa, wasu daga cikin ladabban sa, kadan daga cikin fa'idojin sa. Abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri. Kowane irin yanayi yake, akwai irin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. In mutun yana gida, akwai addu'an da zai. In zai fito daga gida, akwai addu'an da zai. In zai koma gida, akwai addu'an da zai. In zai shiga kasuwa, akwai addu'an da zai. In komai nene, in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa, wani mummunan hali, baya san irin wannan abu ya same shi, akwai addu'an da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sabai su yi, wanda yake wannan irin abun da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi ba zai same shi ba. To kowane irin yanayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana yin addu'a. Kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowane lokaci kana nan kana tuna Allah. Idan zuciyar kana so ka aikata sabo, ka haneta ka tuna Allah madaukin sarki ta yi zikiri. Idan kana so ka aikata alkhairi, kai maza ka aikata shi, shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka wa ta'ala. To har yau daga cikin ci gaba da magana kan fa'idodin shi zikiri, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir lil qalbi kal ma'i lis-samki ka lis-samaki kaifa yakunu halu samak idha faraqa al-ma. Yace wato misalin zikiri, ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa. To ta yaya kuwa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa? To haka al'amarin yake. Duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cuɗanyu da ambaton Allah, ko yaushe ba abin nan harshen sa yana gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da hayyalla da sauransu, yana tsarkake Allah cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali tare da girmama sunan Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To lokacin nan yake ƙara samun kusanci ga Ubangijin Allah, Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala.
Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedi cewa sama da mutum miliyan 70 da tashin hankali da yaƙi ya tilasta musu barin gidajensu a faɗin duniya suna fuskantar tsananin ƙuncin rayuwa saboda mummunan tasirin annoban COVID-19. 'Yan rajin kare 'yan jarida sun ce gwamnatin Zimbabwe na ci gaba da ƙuntatawa 'yan jaridan duk da alƙawura da shugaba Emmerson Mnangagwa ya yi na sassauta dokokin da ke tarnaƙi ga ayyukan 'yan jaridar.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Muna miƙa saƙon fatan alherin muryar Amurka ga ilahirin ɗaukacin masu sauraronmu a duk faɗin duniya, da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.